Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tushen radio amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma siya a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Baba Yakubu Makeri zai shigo da dawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadura akan hanyoyi. Amma kafin nan za ku ji abin da ya hana bude makarantu a wasu sassan kasar Kamaru. Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shirin hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Syria da Russia da kuma Iran a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini, cewa akul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jinkai ta wajen kai hari kan lardin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Syria. Tun da farko a jiya Litini din, Iran ta nuna goyon bayanta ga wani shirin da Syria ke yi na kai harin sake kwato yankin ɗaya tilo da ya rige a hannun 'yan tawayen. Tana mai cewa ya kamata a kakkaɓe waɗanda ta kira 'yan ta'adda daga yankin Idlib na arewa maso yammacin Syria. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya je Damascus jiya Litini don ganawa da takwaran aikinsa da kuma shugaba Bashar al-Assad. Mutumin da shugaba Donald Trump ke so ya zama babban alƙalin kotun kolin Amurka, alƙalin kotun tarayya Brett Kavanaugh, na iya fuskantar tambayoyi masu tsanani kan batutuwa daban-daban a yayin tantance shi a Majalisar Dattawan Amurka a yau din nan Talata, ciki har da matsayinsa kan batun zubar da ciki da batun luwadi da kuma ikon shugaban ƙasa. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin da ta kai ziyara a Afirka, to amma raye-rayen kyautata cuɗanya da May ta yi a Afirka ba su yi rinjaye bisa babban abin da ya kai ta Afirka ba, wanda shi ne ƙulla dangantakar cinikayya tsakanin Afirka da Birtaniya. Bayan Birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai, May ta yi alƙawarin tallafa ma kasuwannin Afirka da dala biliyan 5, sannan ta yi alƙawarin cewa ƙasarta za ta zarce Amurka wajen zama ƙasar da ta fi saka jari a Afirka daga cikin jerin ƙasashe 7 mafiya tattalin arziki. Cheta Wanze, wani jami'in nazari a cibiyar bincike ta SBM, ya ce Birtaniya na faɗi tashin ganin ta samu abokan cinikayya ne. Wannan kuwa na faruwa ne saboda tsarin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar EU, wato Brexit, baya gudana kamar yadda aka zata zai faru, inji Wanze. Ita ma shugabar Jamus Angela Merkel kwanan nan ta gazaya Afirkar, inda ta yada zango a Senegal da Najeriya da kuma Ghana, inda ita ma ta yi ta neman alfanu ga tattalin arzikin ƙasarta. Cikin shekaru 9 a jere, ƙasar China ce ta kasance ƙasa mafi cinikayya a nahiyar Afirka, kuma da Birtaniya da Jamus suna fada jan aiki muddin burinsu shine su cimma China a Afirka. A ƙasar Turkiya, tsadar kaya ta ƙaru da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta, tsadar da ya kamata a ce ta faru cikin shekaru 15. Hakan kuwa ya biyo bayan faduwar darajar takardar kuɗin Turkiya ta lira, faduwar da ta kai kashi 20 cikin 100 cikin makonnin da suka gabata. Ƙaruwar tsadar kaya da kuma faduwar darajar kuɗi na janyo fargabar yiwuwar ƙasar ta Turkiya na gab da fadawa cikin matsalar tattalin arziki. A wani bayani a shafinsa na intanet, babban bankin ƙasar Turkiya ya sha alwashin ɗaukar matakan da suka wajaba da kuma sake tsarin harkokin kudin kasar a taron da za a yi ranar 13 ga watan Satumba lokacin da za a tattauna kan tsarin riba. Dubun da batan mutane sun halarci kade-kade da rairayen na yin tir da wariyar jinsi a birnin Chemnitz na kasar Jamus a jiya Litini don su nuna rashin amincewarsu da karuwar manufofin kyamar baki a kasar. Halartar wato mahalarta wurin kade-kade da rairayen na jiya Litini na rike da kwalayen da ke dauke da sakonnin da ke nuna kyama ga wariyar jinsi suna masu cewa su suka fi yawa kuma su yan nazi su fice daga kasar. Wannan wasa na kade-kade ya biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wani birnin gabashin Jamus a makon jiya inda dubban masu ra'ayin riƙau ko kishin jinsi da tsagera magoya bayan ƴan kwallon kafa suka ci ƙarfin ƴan sanda suna ta bugun duk wanda suka yi kicibin da su akan hanya matsawar bako ne yayin da suke rera ko suke sarawa irin na nazi wanda aka haramta a kasar. Abinda ya haddasa tashin hankalin shine daba wuka da wasu ƴan kasashen Syria da Iraki suka yi ma wani bajamushi mai suna Daniel Hen har ya mutu a rigimar da ta auku tsakanin su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ranar uku ga watan Satumba ta kasance ranar da ake bude makarantu a kasashen duniya sai dai sashen da ke amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru. Dubun dubatan yara ba su je makaranta ba sabili da rikicin da ake yi tsakanin rundunar sojin kasar da ƴan tawaye da ke neman ballewa daga bangaren kasar Kamaru da ke amfani da Faransanci wanda ya sa iyaye suka hana yaran su zuwa makaranta. Ga rahoton wakilin murya Amurka Moki Edwin Kinzeka, Baba Yakubu Makiri ya fasara zai kuma karanto.
Mutane da motoci kalilan ne suke kan babbar hanya a cibiyar kasuwancin birnin Baminda da ke yankin masu amfani da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin kasar Kamaru. Yawancin shagogi da kasuwanci suna rufe kuma duk da cewar ranar uku ga watan Satumba ce ranar farko ta shekarar karatu babu yara da aka gani sun nufi zuwa aji. Banet Ungum ta ce ta fito ne domin ta ga yanda jama'a suka karbi kiran da mayakan ƴan awarin yankin suka yi da kowa ya rufe shagoginsa kana yara kuma su zauna a gida.
I will go and register my children but next week the money is there, everything is there in
cash. Sai zan je rubuta sunayen ƴaƴana amma sai a sabon mako. Akwai kuɗi, akwai duk abin da ake bukata. Kana yara sun shirye zuwa makaranta. Amma ina so in ga yanda yanayi zai kasance a wannan makon kafin in kai su makaranta a mako mai zuwa. An rufe makarantun da ke arewa maso yammacin kasar tun cikin shekarar 2016 yayin da fada ta barke tsakanin sojojin Kamaru da mayakan ƴan awarin wanda suke yakin balle yankin masu amfani da harshen Ingilishi daga kasar. Hukumomi sun ce ƴan awari sun kona makarantu sama da 100 da suke ganin an auna su ne sabili da tilastawa mazauna yankin koyon harshen Faransanci. A watan da ya gabata ƴan awarin sun ce za su yarda a bude makarantu amma dai babu tabbas ga tsaro. Gwamnan yankin Deben Tichifon ya ce gwamnati ta tabbatar da matakan tsaro domin kare makarantun ya kuma kira ga iyaye da su kai ƴaƴansu makaranta.
The major tax lies on the parents, teachers and the school children.
Yace wannan babban alhaki ne da ya rataya akan iyaye da maluma da ma yaran makarantar. Dalili kenan da yasa nake kira ga iyaye da su tashi tsaye akan masu neman kawo wa komawa makaranta ci kas a yankin. Amma ga dukkan alamu iyaye suna sauraren kashedi da ƴan awarin suka yi musu cewa su bar ƴaƴansu su zauna gida a ranar uku ga watan Satumba su jira hukumomi su sanar da sabon ranar fara shekarar karatu. Ajumin Francis ya ce shi bai kai ƴaƴansa a makaranta a garin Manfi saboda hukumomi ba su riga sun gina makarantu bayan an ƙona su.
The schools that have been burnt, are the students going to sit on the floor?
Ya ce waɗannan makarantun da aka ƙona su shin ɗalibai da suke karatu a wurin za su zauna a ƙasa ne su yi karatu? Ina za su zauna su yi karatunsu? Ya kamata gwamnati ta ɗauki wannan alhaki da ya rataya a kanta. Ministan ilimin makarantun sakandare a Kamaru na Loya Leong Ta ce gwamnati za ta samar da kayan karatu a makarantun yara yayin da za a yi ta gina makarantun da aka kona. Sama da mutane 200,000 ne suka rasa matsugunansu biyo bayan tashin hankalin yankin masu amfani da harshen Ingilishi a kasar Kamaru.
Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzeka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau wannan shirin ya fara tattaunawa ne da wani tsohon babban jami'in hukumar binciken lafiyar mota a Najeriya ta VIO Alhaji Bello Babura, wanda ya taba rike shugabancin sashen kula da hatsara a ma'aikatar BIO reshen jihar Kano. Ganin cewa masu iya magana sun ce da tsohuwar zuma ake magani. Dalili kenan da muka zanta da wannan masanin harkokin mota da direbobi, inda na fara masa tambaya kamar haka: ya batun harkan kai komon motoci a wannan zabani yake?
To, da farko dai lokacin da BIO, lokacin da muka shiga BIO, an ba mu horo. Wanda aka ba mu kuma horo ne na tabbatar da lafiyar mota su kwanta ba ta dukkan hanya, sannan kuma mu tabbatar da wanda ke tuka ta ya san ta, ya iya ta, bayan ta ya san dokokin hanya, ba kuma sanin hanya ba, har dokokin hanya kadai ba, ya san yadda zai ma amfani da hanya. Wannan shi ne aikin da muke a wannan lokaci. Alhamdulillahi an yi kokari, kuma yanzu ma daga dukkan alamun gwamnati a kokari, sai dai kwadori da ake samu na aikin da ya dauke ni wani wani sauro kuma daban. Aikin ana yi amma dai ba kamar yadda ake yin ba. Ina go ya biyo ba ta kwadori da wani ta rashin bin doka da wajen mutane da kuma rashin gayawa aikin yadda ya kamata.
To, kafin mu shiga cikin ainihin abubuwan da aikin ya kunsa da irin abubuwan da kuka a baya, a wancan lokacin da aka kirkiro da wannan ma'aikatar, shin ana yawan samun hatsara ne? In ana samun hatsara, ya irin waɗannan hatsarin suke zuwa ne sa har magabata suka yi irin wannan tunanin?
A wannan lokaci ne ka san fara maka da muka zo aka mamu horo, mutum zai ce sai mutum ya koyi mota ya iya ta, sannan kuma sai da ya san dokokin hanya, bayan ya san dokokin hanya sai ma ya kula da sarrafa hanya kanta, domin ita sarrafa hanya wata abu ce wanda sai ka san da an ba ka ta fama shi ma kadai zai iya kawo hadari. Mutum ya to rawanci mutanen ba san mai amfanin layi kan da ka hota a ce zara a ciki da ba na zai da aka yanke yin kaɗin nan da kuma wanda ake nufi da shi da wani waɗannan abubuwan. Duk suna da yanzu halin da ake ciki, in ka inda ka samu karanta a Najeriya za ka ga kana cin karo irin waɗannan wahalar. Cikin yadda ga banka inda so ya yi ta hanyar koma da gefen sabon cikin jama da banka yana so ko ya hagu sai sun je wurin jabe inda zango tana ya zo ya kare ta a yin banda ɗin wannan abubuwa da kuma rashin sassa inda mutum ya kamata ya tsaya don ya taho da yadda mutum zai kula da maganar traffic light ya taho a kan hanya, yadda kuma mutum zai sarrafa mota ita kanta domin ba tuka mota ne kullum ka tafi fara shi ne kike ka a'a sarrafa ta inda ya kamata ka sai lamba ne da inda ya kamata ka lamba ne da inda ya kamata ka sai da inda ya kamata ka parking da inda ya kamata ka jira da sai wannan abubuwan abubuwa ne da mai wanda ya kamata a ce duk wannan abubuwa yana kiyaye su amma a halin da ake ciki yanzu ko saboda abubuwa haye su jama ne to wannan shi ne matsalar da ke faruwa. A lokacin da wancan zan yi tunawa na taɓa zama ni ne wanda nake kula da harkar hatsari a nan Kano, ne aka sa ni cikin cewa daga wajen mu daga shan wajen biya wani aka ta wani zon a NCD din mu zai da hadari ko muke duba ta a wannan lokaci to ga ga ce yana kokari in tabbatar da me ke faruwa da ake samu hadari wannan mu zai ka ta yin hadari. To a wannan lokaci na tsaya na rabe shi sosai na ba hankali din mutum da yaro da yaro da nan mutum da nan mutum ke kana duk ana kan dai shi da ake yi da yi da yi yawancin kuma tsayani sai ga akwai lokaci.
To, menene abin da ka gano a wannan binciken da ka yi?
A wannan binciken da na yi lokacin na ga samun cikin yawancin mutane masu tukan motoci kanana idan suka gamu da wani wani dan wani rashin diga da hanya kamar misali a ce mutum ya riga da mota da ba ta tsallako ko mutum ya tsallako to lokacin da ne ta ka birki sai ya taka kuloci to ita wata tukan mota in ka taka kuloci to ko ba ka magana ta tsaya kuma da daɗin don saboda ka raba cikin magabaci da babu kontrol da kontrol saboda mai ita giya ita ce mai kontrol to ka dan ne ka taka kuloci saboda haka babu kontrol in kan da baka taka kuloci to za ka ba kai abin da kan yi da yawa na lokacin da mun cikin da mun ga lokacin da nuna ne giya na ce to gashi ni sai ya zauna kuma aka tsaya aka yi bakar haka ne idan na muka kaji kan magana yadda za a yi mu rage wannan abubuwa shine muka zo har muke rosa kuke kan dina a wani lokaci da kanmu shi da wani shekara ta yin jin a kai hadari a daga ta na kai ta hanyar yin shekara ko da hanyar da jin da yawan sunai shi da shekara ba kamar yadda muke a wannan lokacin ba.
To, irin wannan ilmantarwa da wayarwa da kuke yi a duk shekarar nan, baka gani yawan al'umma bai kai a rika yin wannan abin wata biyar biyar ko wata shida shida ba?
Yana da kyau, yana da kyau a yi haka, ai abin da yanzu ya da kyau, ni yanzu ya da kyau.
akan wannan tambaya ce kuma zamu datsa a yau amma za ku ji cikakken bayani a shirinmu na gaba yanzu a madadin bakon namu Alhaji Bello Babura tsohon babban jami'in VIO a jihar Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
A gaida baba yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Jamhuriyar Niger a wannan mako
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Temps wacce ta ruwaito cewa wasu kansuloli kimanin 11 a karkarar da ƙoro daga jam'iyyu daban-daban sun canza sheka zuwa jam'iyyar MLS da nasara lamarin da bai yi wa wasu jam'iyyu da'i ba har suka fara zargin MLSD da laifin zuga ƴan siyasa suna bijirewa jam'iyyarsu na asali jaridar ta ambato shugaban jam'iyyar Sani Umaru yana mai da martani inda yake cewa kofar jam'iyyarsa bude take ga duk wanda ke ra'ayinta jaridar Air Info ta bayyana cewa sashen kula da sha'anin tsaro na kungiyar tarayyar Turai a yankin Sahel Cap Sahel na ci gaba da shirya taron canza yawo tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyoyin fararar kula game da illolin safarar bakin haure jaridar ta ce shugabannin kungiyoyin matan agadas na kan gaban waɗanda Cap Sahel ke ganar da su manufofin aikin jami'an tsaro ta yadda za su wayar da kan takwarorin su mata game da yaƙi da safarar bakin haure jaridar Le Sahel ta tabo batun taron da shugabannin kasashen Afirka ke halarta a kasar China cikin su har da shugaba Isu Muhammadu na Niger wanne ya amfani da wannan dama domin tantaunawa da tawagar ƴan Niger mazauna China cikin su har da waɗanda ke karatu a jami'o'in wannan ƙasa jaridar ta ce shugaban wanne ya gwada farin cikin ganin ƴan Niger a China ya gargaɗe su da cewa kada su manta da gida a wani labarin na daban jaridar Le Sahel ta ambato shugaban hukumar zabe yana cewa ana huskantar jan kafa a ayyukan rajistar da hukumar Seni ta shirya da zummar baiwa ƴan Niger damar samun takardar haihuwa ko ta aure ko ta rasuwa a ci gaba da kokarin hada kundin rajistar da za a yi amfani da shi a zabubukan 2021 ainihin mutane miliyan 6 ne aka yi hasashen za a yi wa rajista daga watan Yuni da ya gabata zuwa Oktoba da ke tafe sai dai kawo yanzu kasa da miliyan 1 ne suka yi wannan rajista duk kuwa da cewa ita ce hanyar samun katin zabe in ji Le Sahel Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya game da matsalar zaɓe na jam'iyya wato ko a yi zaɓen yartinke ko kuwa a yi amfani da delegate wajen zaɓoɓen takara wannan damar jam'iyya ta ba wa dama jihohi su je su tattauna su san wane iri daga cikin guda biyu wanne ne za su yi mu a ganin mu Adam Oshimole da jam'iyyar APC sun ba jihohi dama musamman gwamnoni ko su je su raya jam'iyyar APC ko su rugurguza ta ai zaɓen ƴartinke zaɓe ne na 419 domin ƴan Najeriya kansu bai waye da irin wannan zaɓen ba kashe 2003 na ƴan Najeriya ranar da ake wannan zaɓen ba su san ma ana wannan zaɓen ba haka su ma ƴan jam'iyya kuma idan ka duba wannan zaɓen za ka fahimci cewa su shugabannin ƙananan hukumomi da ƴan majalisun jihohi delegate nasu daban su gwamna da mukarrabansa delegate nasu daban masu uwa a gindin moko waɗanda suke fadar shugaban ƙasa su ma na su delegate daban sannan daga ƙarshe an ɗauki kashi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku kaga kenan an rusa jam'iyyar don haka mu muna ba jam'iyyar ATC babu mafita illa a yi zaɓen jartinke kawai idan ko bo haka ba kashi biyu bisa uku na ƴan jam'iyyar APC za su tafi wasu jam'iyyu gyara kayanka.
Assalamu alaikum, sashen Hausa gidan rediyon Amerika. Sunana Kasim Aliyu, asalin sadaukar matasan asalin jihar Sokoto, Najeriya. Ina so in kummisanin saƙona ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi da tawagata na gwamnatin Arewa da ministoci da kuma sanatocinmu na Arewa. Nuna da rake da suka mishi a ƙasar China domin halatta zama na musamman game da abin da zai kamun kiwon ƙasarmu Najeriya. Ina roƙon Allah shi ƙara taimakon shugaba Muhammadu Buhari shi ba shi dukkan ci gaba da ayyuka a yadda suke yi muka sama yau musamman Arewa don ƙashin sosai. Sannan Allah shi mai da shi gida lafiya da shi da jama'a ta shi ƙara ba mu zaya zaman ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Na gode.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Syria da Russia da kuma Iran a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini cewa akul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jinkai ta wajen kai hari kan lardin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Syria. Tun da farko a jiya Litini din, Iran ta nuna goyon bayanta ga wani shirin da Syria ke yi na kai hari sake kwato yankin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Syria. Firaministan Birtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin da ta ziyarci Afirka a makon jiya, to amma rairayen kyautata cuɗanya da May ta yi ta yi a Afirka ba su yi rinjaye bisa babban abin da ya kai ta Afirka ɗin ba, wanda shi ne ƙulla dangantakar cinikayya tsakanin Birtaniya da Afirka bayan Birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai. A ƙasar Turkiya, tsadar kaya ta ƙaru da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta. Tsadar ta ya kamata a ce ta faru cikin shekaru 15, hakan kuwa ya biyo bayan faɗuwar darajar takardar kuɗin Turkiya ta lira, faɗuwar da ta kai kashi 20 cikin 100 a cikin 'yan makonnin da suka gabata. Ƙaruwar tsadar kaya da kuma faɗuwar darajar kuɗi na janyo fargabar yiwuwar ƙasar ta Turkiya na gab da faɗawa cikin matsalar tattalin arziki. A wani bayani a shafinsa na intanet, babban bankin ƙasar Turkiya ya sha alwashin ɗaukar matakan da suka wajaba da kuma sake tsarin harkokin kuɗin ƙasar a taron da za a yi ranar 13 ga watan Satumba, lokacin da za a tattauna akan tsarin riba a ƙasar. Dubun dubatan mutane sun halarci kaɗe-kaɗe da raye-raye na yintar da wariyar jinsi a birnin Chemnitz na ƙasar Jamus a jiya Litini don su nuna rashin amincewarsu da ƙaruwar manufofin ƙyamar baƙi a ƙasar. Mahalarta wurin kaɗe-kaɗe na jiya Litini ɗin na riƙe da kwalayen da ke ɗauke da saƙonnin da ke nuna ƙyama ga wariyar jinsi, suna cewa ku fice ya ku 'yan Nazi. Rukunin masu kaɗe-kaɗe da dama sun yi ta burgewa a wasannin da suka yi watakin mun fi yawa.
Cewa gaishe ka masu saurare, nan kuma za mu dasa aya a shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki na Safinatu su dangi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma ku saurari shiri na musamman a wayoyinku na salula yau da kullum a dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labarai, da kuma Salama Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.